sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Aisha Mu'azu ce tare da Hadiza Kari da sauran abokan aiki muka sake dawowa don gabatar muku da wannan shirin na dare yau Alhamis 26 ga watan Maris na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji irin gudunmawar da hukumar tabbatar da tsaron al'umma take yi wajen takaita yaduwar cutar annobar coronavirus. Za kuma ji cewa wasu 'yan bindiga a jihar Bauchi sun yi awon gaba da wan gwamnan jihar Bala Abdul Qadir Muhammad Kauran Bauchi. Sannan za ku ji irin tanadin da asibitin Malam Aminu Kano dake jihar ta Kano take yi wajen kare marasa lafiya daga kamuwa da cutar coronavirus. Sannan Abdul Wahab Muhammad yana tafa da shirin labaran wasanni. Amma kafin nan, Bar Hadiza ta karanto mana labaran duniya.
Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta ce jami'an gwamnati sun kama wani mutumin California da ke neman masu saka hannun jari da su biya dala miliyan ɗaya a wani kamfanin da ke tallata abin da ya ce maganin cutar COVID-19 ne. Ma'aikatar ta shari'a ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa hukumar binciken Amurka ta FBI sun cafke Keith Lawrence Middlebrook ɗan shekara 53 a Los Angeles yau Laraba bayan da ya gana da wani jami'in leƙen asiri kuma ya gabatar wa jami'in da ƙwayoyin magani da shi Middlebrook ke da'awar zai yi maganin kamuwa da cutar coronavirus. Gwamnati ta yi zargin cewa a tallan bidiyo da ya anka a shafukan YouTube da Instagram, Middlebrook ya ce ya samar da maganin da zai warkar da coronavirus ga mutanen da suka kamu da cutar. Akalla ɗaya daga cikin bidiyon ya samu ra'ayoyin waɗanda suka kalla sama da miliyan ɗaya. Kasar Habasha za ta fara sakin fursunoni sama da 4,000 yau Alhamis a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar coronavirus. Babban lauyan kasar Adenich Abebe ya ce fursunoni da za a sake sun hada da wanda aka yanke wa hukunci kan kananan laifuka da kuma ke da kasa da shekara guda da ya rage musu na zaman gidan yari tare da matan da ke da jarirai. Kasar ta Habasha za ta kuma tura wasu fursunoni 'yan kasashen waje wanda aka rike su bisa shigowa da miyagun kwayoyi zuwa kasashensu na asali. Ya zuwa yanzu dai Habasha ta tabbatar da kamuwar mutane 12 da cutar coronavirus, amma cutar na ci gaba da yaduwa cikin hanzari a duk fadin Afirka. Gwamnati ta yanke shawarar daukar mataki ne don yakar yaduwar kwayar cutar. A halin da ake ciki dai, Prime Minister Abiy Ahmed ya yi kira ga Habashawa da su riƙa ba da tazara da juna duk da yake mutane na yin watsa da gargaɗin kuma suka ci gaba da yin cunkoso a tarurruka a babban birnin Addis Ababa. Iran ta musanta cewa ta san inda Robert Levinson yake bayan da Amurka ta buƙaci cikakken bayani game da abin da ya faru ga jami'in na hukumar binciken Amurka ta FBI ya ritaya wanda ake tsammani ya mutu a hannun Iran. A yau Alhamis, Ali Reza Mir Yusufi ne magana da yawun ofishin jakadancin Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Iran ta ci gaba da rike matsayin cewa jami'inta ba su da masaniyar inda Mr. Levinson yake kuma baya tsare a Iran. Sanarwar ta mai da martani ne akan wata sanarwa da Amurka ta fitar cewa gwamnatin Amurka ta yi imanin cewa Bob Levinson ya mutu tantane. Daga ƙarshe kuma babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya yi gargaɗin cewa barkewar cutar coronavirus a duniya zai iya kasancewa mai jujjuyawa da zai iya dawowa da ƙarfin gaske idan ba a ɗauki matakan da suka dace ba. Da yake magana a yammacin jiya Laraba a yayin taron manema labarai game da coronavirus a fadar shugaban ƙasa ta White House, Dr. Anthony Fauci, director na cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka, ya ce an fara samun barkewar cutar Afirka ta Kudu da sauran kasashe na Kudu maso yamma inda hunturu ke zuwa. Ya ce idan aka samu barkewar cutar a yankuna, to alama ce mai karfi cewa kwayar cutar za ta iya sake zagayowa kuma kasashe arewacin duniya su shirya domin zagaya na biyu na cutar a shekara mai zuwa. Fauci ya ce hakan yasa yana da mahimmancin gaske a ci gaba da yin aiki akan samar da rigakafin cutar domin tunkara zagaye na biyu na annobar coronavirus da kan iya faruwa, kazalika da sahihin magunguna da za a iya kulawa da marasa lafiya da suka kamu da cutar.
BOA
Wato Hadiza kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotannin mu, inda zamu fara daga jihar Adamawa, inda hukumar tsaron al'umma ta kasa wacce aka fi sani da Civil Defense ta aike jami'ai 500 jihar ta Adamawa da Taraba don tabbatar da cewa al'ummar jihohin biyu sun bi umarnin gwamnati na takaita zirga-zirga. Wakilin sashen Hausa Abdul Aziz Ibrahim ya hada mana wannan rahoton.
Wannan mataki na amfani da jami'an tsaron farin kaya da suka hada yan civil defense kuma yan sanda na mako cikin matakan da hukumomi yanzu ke dauka a Najeriya na yaki da bazawar kwayar cutar ta coronavirus. Nuruddin Abdullahi, da ke mazama commander rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar Adamawa, yace yanzu haka sun horas da kuma tura jami'an su kusan 300 a fadin jihar domin tabbatar da dokar zama a gida da kuma rage cinkoson jama'a. Kamar yadda ma gwamnatin kasar ta bada umarni.
Mun horar da jami'ai a 300 wanda za su yi aiki su ba da shawarwari kuma su ga cewa an bi dokar nan a fadin Adamawa, jihar Adamawa.
Kamar waɗannan jami'ai, wai za ku sa su a wuraren ibada ne ko a kasuwanni domin su sa ido ko a ina za ku sa su?
A ko'ina ai zagayawa ake, inda ake ganin za a samu taron mutane, to muna zagayawa mu gani don saboda kada a samu wannan taron.
Me ka rike ne na ganin nan?
Wannan abin wanke hannu ne wanda yake duk bayan minti 30 ni da kaina nikan zo in wanke hannu kuma in sha fashi, saboda haka yana kiran sauran jami'anmu su ma su nemi wannan su saya dan saboda ko da wannan lokaci su wanke hannun su sanya shi.
Ita rundunar ku ne ta samar aka kawo ko kuma kuka saya?
Wannan mu muka saya nan gurin domin mu kare kanmu, kuma ita ma kanta hukumar mu tana taimakawa da irin waɗannan.
Kamar jihar Adamawa, a makwabciyar ta ma jihar Taraba an dauki irin wannan mataki, yayin da bangare guda kungiyar yan kasuwa ke ganin fa akwai bukatar gwamnati ta samar da tallafi na musamman domin ganin halin ma da ake ciki a yanzu. Alhaji Bashir Sambo na kuma cikin shugabannin kungiyar yan kasuwa na jihar Taraba ya koyi kira ne da cewa.
Sunana Alhaji Bashir Sambo, ni ne president na kungiyar yan kasuwa da manoma na arewacin Najeriya, reshen jihar Taraba. Ina mai ba da shawari, rufe kasuwa da aka yi da tasha yana hana talakan zuwa neman abin da za su ci, wanda a halin yanzu haka talaka sai ya fita ya nemi abin da zai ci, sai ya fita kasuwa kamar ya nemi abin da zai ci a kawo ya kawo gidansa, wanda yau rana ɗaya idan bai fita babu hanyar da zai samu abin da zai ci. Dole ne sai an taimaka wa talaka na ƙasa domin ya samu abin da zai ci, domin yanzu harkar kasuwa ta sauka, harkar noma babu, in ka noma ba inda za ka kai saboda babu kasuwar, haka harkar kasuwan baya ci, babu yadda ake yi, talaka ya zama abin tausayi. Wannan ciwo kuma ya daɗa shigowa yake, babu abin da za mu son roƙo Ubangiji, Allah sauka mana, Allah kuma ya yi wannan cuta a Najeriya da kuma duk ƙasashen da suke fama da shi baki ɗaya.
Wannan mako na fazuwa ne yayin da wasu malamai ke ganin akwai gyara ga kalaman da wasu malaman addini ke yi game da wannan annoba ta cutar coronavirus. Dr. Hafiz Said na Cibiyar Hydro Center yace aiko ba daidai bane yadda ma wasu ke danganta cutar da magalƙanshi akan wasu al'umma.
Wasu suna ganin yammacin duniya suka kirkiro shi domin su rage yawan musulmi ko kuma yawan wasu al'ummu daban-daban. Alal hakika natijar da abin yake bayarwa da kuma asalin inda ya fito tun asali da kuma lokacin da ya faru da kuma yanayin yanda yake faruwa kuma yake yaduwa, to yana nuna cewa theory din ko nazariya din cewa lallai Turai suka kirkiro shi yana da rauni sosai. Idan malamin addini yana magana, yana da kyau yi magana tare kallon kowane canadi da kuma kafa dalili mai karfi gamsasshe, bayan da za a yi ka gamsar da mutum cewa mutumin da cutar shi tafi daka shi take kashewa, tattalin arzikinsa tafi duka a duniya, al'ummarsa tafi cinyewa tafi kashewa, sai ka ce shi ya kirkiro shi.
Koma da menene dai, fata ko shi ne Allah ka kashin wannan annoba. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Abdul Aziz Ibrahim. Daga Adamawa bari mu koma jihar Baucin Yakubu, inda wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da wan gwamnan jihar Bala Abdul Qadir Muhammad. Wakilin sashen Hausa a Bauchi, Abdul Wahab Muhammad, yana dauke da karin bayani.
Kamar yadda bincike ya nuna, yayan gwamnan Baucin mai suna Malam Adamu Muhammad, wanda aka fi sani da suna Yaya Adamu, wasu mutane ne dauke da bindiga suka yi jirar mikiya da misalin kanal muru suna ta harbe-harbe suka dauke shi. DSP Kamal Datti shine kakakin rundunar yan sandan jihar Bauchi ga abin da yake kan batun.
Mun samu labarin jiya ran Laraba da misalin karfe 8 na dare inda muka samu rahoton cewa an sashi shi wasu mutane mutum hudu suka zo da bindigogi ira AK-47 inda suka harbe wasu ka dauke shi wani shago da ke unguwar Jaki a cikin garin Bauchi. Haka muna bincike a kai. Yanzu ba za mu iya cewa ga wanda mutane ne suka sace shi ba ko kuma makasudin faruwar haka. Shi yasa na ce muna bincike kuma insha Allah za a cece shi domin ya dawo ci gaba da rayuwa da iyalinsa. Sannan su kuma wanda suka aikata wannan su fuskanci hukunci kamar yadda doka da tanada.
A gefe guda kuma gwamnatin jihar Bauchi ta umarci wasu rukunan 'yan kasuwa da su rufe shagunansu a yunkurin da take yi don shawo kan yaduwar coronavirus. Mukaddishin gwamnan jihar Bauchi Sanata Baba Tela ya bayyana hakan a taron da ya yi da manema labarai.
Kuma gwamnan jihar Bauchi don a daƙile wannan cuta kada ta yi nisa don saboda mun ga to saboda haka ya ba da order cewa duka kasuwanninmu a cikin jiha za su rufe banda gurin saida kayan abinci da kayan magunguna da supermarket wato manyan shaguna da kuma gidan mai. Waɗannan su ne kawai za a bari a buɗe. Dole ne mu yi haƙurin kwana 10 kwana 14 don mu rayu. In ba haka ba za a yi kwana 10 ko 14 ba mu.
Daga bisani na ji ta bakin wasu daga cikin shugabannin 'yan kasuwan dangane da wannan umarni da gwamnati ta bayar.
Ko sunana Bala Mai Gaji shugaban kasuwarmu da lauraren cikin garin Bauchi. Mu a nan jihar Bauchi a matsayin mu na masu bin doka da oda na tabbatar maka mun biyo ɗan dokoki kuma mun karɓi shi hannu biyu tunda mun san gwamnati ta yi ne domin kula da lafiyoyinmu.
Sunana dai Hamisu Ahmed wanda aka fi sani da Salele. Ni dai mai sana'ar hannu ne. To wannan bayani da gwamnati ta sanar mu masu biyayya ne akan wannan abin da aka yi tunda an ce gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba. Mu muna ga ya kamata ta fadada wajen dokokin nan kaman wajen da ake masha da ake sai da giya irin su club din nan a ce sun fadada wannan dokan ta isa wannan wajen saboda dai kawo sauki na sakamakon inda ake yawan mu'amala kai tsaye.
Abdulwahab Muhammad daga Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoto. To har yanzu dai dangane da annobar ta coronavirus da aka yi wa lakabi da COVID-19 wacce take ci gaba da yaduwa a Najeriya, na tattauna da Dr. Maishanu Sadiq Aliko, likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, inda na fara da tambayarsa irin shirin da asibitin ke yi na tunkarar cutar bisa la'akari da yawan al'ummar da ke jihar ta Kano, duk da cewa ya zuwa yanzu babu koda mutum ɗaya da ya aka samu ɗauke da cutar a Kano.
Masha Allah, a nan asibitin Malam Aminu Kano akwai wasu sabon wato canje-canje da muka samu a game da maganan kiwon lafiya lokacin da wannan cuta wato ta corona ta fito. Sali kin ga a lokacin baya kaman sashen wurin bada magani na gaggawa na nan asibitin zaki lura cewa mutane da mara lafiya da yan uwansu zaki ga sun zo sun taru. To amma da wannan cuta ya bulla sai zamanin yanzu akwai sabon dokoki da su wannan jami'ai na asibiti suka fito da shi wanda yake ba a barin mutane su shiga wannan wuri da ake bada agajin gaggawa ga marasa lafiya. Ba a so mutane su dinga cunkoso kuma akwai kamar misali duk wanda zai shiga sai an duba yanayin zafin jikin shi kuma akwai wato ruwa da sabulai da kayan disinfectant wanda yake su suke kashe wannan kwayoyin cuta. Duk wanda za su shiga wannan wuri dole ne sai sun yi amfani da wannan an duba an tabbatar cewa ba su da dauke da wannan cutar kafin a bar su su shiga. Kuma masha Allah har yanzu dai mu a nan Kano dai ba mu samu wani rahoto na wani bullan wannan ciwo ba. To masha Allah muna nan dai muna ta kokari insha Allah muna fata kan mu samu koda kwaya ɗaya ne a nan jihar mu Allah dai ya kare mu.
Amma kana gani ana ɗaukan matakan da suka dace domin ana gwada mutane?
ana yin gwaji, idan kuma ana yi akwai wadatattun na'uro abubuwan da ake amfani da shi wajen yin gwajin?
Kamar maganan gwajin, kin san ba kowa bane za a ma gwajin, akwai abubuwa da sai an bincika ka'idoji wanda mutum sai ya cika wannan ka'idojin, sannan za a dauka jininka a gwada ka. Kamar misali, kin duba alamun wannan cututtuka, za a ci wato zafin jiki, yin fashi sama-sama, ko a ce mutum yana tari. So in kika duba sai kiga cewa akwai cututtuka da yawa da suke sa dan adam ya samu irin wannan matsaloli. To sai zamana ba wai kowa bane, dole sai mutum wanda ya cika ka'idoji da sharuɗɗuka, sannan sai a dauki jininka. Ɗaya daga cikin dalilai shine kayi tafiya a kasashen da suke da wannan ciwon a cikin kwanakin nan, ko kuma ka samu kaman mu'amala da wani wanda ya tafiya zuwa wannan kasashen, wanda yake kuma shi an tabbatar yana da wannan cutan corona. So shi yasa zaki ga cewa ba wai kowa bane sai mutum ya cika wannan ka'idojin, sannan za a mishi gwaje-gwajen. To amma matsala ɗaya da muke fama da shi kaman dai a nan arewa haka, ai yanzu dai ba mu kai ga samun wa'annan iko na yin wannan gwaje-gwajen ba. Kaman a nan dai arewa, kaman Abuja ne kawai yanzu haka ake, in ma an samu kaman mutum da ake zaton yana da shi, za a dibi jinin shi sai a tura a Abuja saboda a yi wannan gwaji din. To amma dai ma'aikata dai da su shugabanni suna nan, ana ta kokari dai a tabbatar cewa wannan gwaji fa an kawo shi nan Kano. Saboda in kika duba, ai jama'an Kano da jama'a da suke wasu kasa, wasu jihohi da suke kusa da mu kamar su Katsina, Jigawa, duka za su so a ce akwai wani wuri a nan Kano wanda ake wannan gwaji. To insha Allah muna fama, muna fata dai a cikin 'yan kwanakin nan za a sami wurin gwajin ma a nan Kano, wanda kin ga zai zama mana da sauki. Duk wanda yake buƙatan wannan gwaji za a iya mishi a nan, a take a samu ansa, ba wai sai an dauki jinin an tura zuwa Abuja ba.
To wannan bangare kenan. Ina ga bangaren ku ma'aikatan kiwon lafiya, akwai irin suturu na musamman da ake sanyawa? Akwai su a ƙasa? Kuma idan akwai, za su wadatar idan buƙatar haka ya tashi?
To a gaskiya kin san ne yake, kasashen mu har yanzu ba mu ci gaba ba. In kika duba a kasashen duniya ma, kasashen da suka ci gaba sosai suna fama da matsalolin na rashin wannan abubuwa na kare jiki da ma'aikatan lafiya ya kamata su yi amfani da shi. To namu labarin ba wai daban bane. Gaskiya muna da ƙara, akwai ƙarancin wannan abubuwan. Kuma dai har yanzu dai gwamnati tana nan, tana ta kokari dai, tun daga wasu kayan an so makawo su daga wasu kasashe. Dole ne sai an kare ma'aikatan lafiya saboda su samu yanayi da za su yi aiki da abin da suka koya, saboda taimakon mutane gabaki ɗaya.
To menene sahihancin raɗin da ake cewa waɗannan kayayyaki da ake shigo da su daga wasu kasashe, wanda aka yi amfani ne da su a waɗannan kasashen, babu matsala ta tare da amfani da irin waɗannan kayan wanda aka riga aka yi amfani da su bisa la'akari da yanayin yadda cutar take yaduwa?
Gaskiya in kika duba, kamar mu a aikin mu na likitanci, wannan abu ne kawai wanda raɗi-raɗi ne, kamar yadda kika faɗa. Misali da ba zan gaya miki, ai abubuwa ne wanda yake in kai amfani da shi ma mara lafiya guda ɗaya, za ka cire su a lokacin, kuma misali kamar sun gama amfani kenan, bayan da za a yi kamar mutane biyu amfani da wannan riga ɗaya misali.
To Dr. Maishanu Sadiq Aliko kenan a tattaunawa ta da shi ɗazu. Masu sauraro, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan waƙar.
Yeah.
Madalla. Har yanzu dai sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Abdul Wahab Muhammad da labarin wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Yanzu dai ya tabbata cewa cutar coronavirus da duniya ke ɗauraya da ita ta haifar da jinkiri da kuma asarar kuɗaɗe marasa adadi a ɓangaren wasanni a faɗin duniya, inda yanzu tsidkake ji Najeriya ma ba bata baya ba a sakamakon da cutar coronavirus ta haifar a fagen wasanni da suka haɗa da gasar ƙwallon league zuwa wasannin motsa jiki na ƙasa. To shin ko menene makomar ɓangaren wasanni daga wannan cutar? Alhaji Sani Ahmed Toro, tsohon sakatare general hukumar ƙwallon Najeriya, ya ce tsawon lokacin da aka ɗauka shine zai kimanta irin asarar da aka tafka.
Maganan wasanni dai mu fatan mu shine kar abun ya wuce har wata ɗaya zuwa wata biyu. In ya wuce wata ɗaya wata biyu, tabbas ƴan wasa da suka saba aka saba ana yin wasanni ayi gasa a ga cewa lalle an samu ƴan wasa sun samu martabansu ya tashi,
haka
tabbas zai shafe su. Wannan tabbas ne, tabbas tabbacewa kana zaune kawai a gida baka je kai wannan abubuwa. Wani farko kai ga lafiyanka, kai kanka ba za ka ji lafiya ba. Na biyu, abinda kake tsammani za ka samu ɗin don za ka yi ƙoƙari ne ka yi kuzari ka ga cewa lalle an ɗauke ka a wani wuri, wata club ta ɗauke ka fiye da yadda kake, ko ka samu a nan club ɗin ma da kake kuɗinka da ka za ka samu ya fi zai karu. To ai kaga dole za a samu wasanni gaba ɗaya. Yanzu kamar na festival da aka ce a Najeriya, aka ce an tsayar, an ka duba asaran da su Edo State government sai ai ba karamin asara bane. Haka kuma jihohi da suka gama shirye ƴan wasannin su gaba ɗaya da su tafi sun gama shirye, an zo an kashe kuɗin, kasa sai kayayyakin wasannin, kasa ƴan wasan, kayayyakin ba su kuɗin da ya kamata. To yanzu duk an tsaya, ba a san yaushe ma za a fara ba. Wannan bangaren duk ya shafi wasanni gaba ɗaya. Halin da ake ciki kenan fa yanzu, ba karamin tashin hankali.
Idan muka faɗaɗa batun zuwa babban wasan motsa jiki na duniya, wato Olympics, wanda ƙasar Japan ta ɗauki nauyin gudanarwa nan da watanni biyu masu zuwa, amma aka soke a sanadiyar cutar coronavirus. Masu fashin bakin harkar wasanni sun ce ƙasar Japan ta tafka asarar daloli masu yawa da ma ƙasashen da za su shiga gasar. Alhaji Ado ya yi tsokaci kan batun.
Yanzu ka kamar Japan ta kashe trillions dollar daloli akan gina stadium gudan gudu na yin wannan wasanni, sun shige komi suna hamma an jefar da wannan toshilan da ke yawo, an kai ta ƙasashe, an zazzaga da ita akan za a fara wannan wasannin da watanni biyu. To amma sai gashi an ce an daga. Kuɗin da suka kashe Allah ya kaɗai san yawan su, kuma kuɗin za su kasa kashewa a shekara ta 2021 wanda za a yi wasan shi ma Allah ne kadai ya san kono za a kashe. Tuni da ma an riga an yi an saya an sassai da wurare tikiti na wasannin, amma yanzu gashi sun buruwa. Ba ita Japan kadai ba, kasashe da dama wanda suka yi za su yi participating a wannan ko kuma su shiga wannan wasanni sun ma sun kashe kuɗaɗe, sun aje ƴan wasansu a sansani na watanni da ko kuma wani shekara guda, sun kashe kuɗaɗe, sun shige komi da komi. Gashi an waye gariyanci ba za a yi wannan wasa ba sai shekara ta 2021.
To kamar wanda suka sayi tiket nan ya kenan matsayinsu.
Eh, to dai ke kasashe ne masu cigaba za su yi amfani da wannan tiketi din Allah kai mu shekara ta 2021, ko kuma a maida musu kuɗaɗen su, duk wannan za a iya.
Abdul Wahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdul Wahab Muhammad. Kafin mu yi ban kwana da ku, ga Hadiza ta sake dawowa da labarai amma a takaice.
Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta ce jami'an gwamnati sun kama wani mutumin California da ke neman masu saka hannun jari da su biya dala miliyan ɗaya a wani kamfani da ke tallata abin da ya ce maganin cutar COVID-19 ne. Ma'aikatar ta shari'a ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa hukumar binciken Amurka ta FBI sun cafke Keith Lawrence Middlebrook ɗan shekaran 53 a Los Angeles yau Laraba bayan da ya gana da wani jami'in leken asiri kuma ya gabatar wa jami'in da ƙwayoyin magani da shi. Ƙasar Habasha za ta fara sakin fursunoni sama da 4,000 yau Alhamis a wani yunkuri na daƙile yaduwar cutar coronavirus. Babban lauyan ƙasar Adeniji Abebe ya ce fasinonin da za a sake sun hada da waɗanda aka yankewa hukunci kan ƙananan laifuka da kuma ke da ƙasa da shekara guda da ya rage musu na zaman gidan yari tare da mata da ke da jarirai. Ƙasar Habasha za ta kuma tura wasu fasinoni 'yan ƙasashen waje wanda aka rike su bisa shigowa da miyagun ƙwayoyi zuwa ƙasashen su na asali. Ya zuwa yanzu dai Habasha ta tabbatar da kamuwar mutane 12 da cutar coronavirus, amma cutar na cigaba da yaduwa cikin hanzari a duk fadin Afirka. A halin da ake ciki yanzu, Prime Minister Abiy Ahmed ya yi kira ga Habashawa da su riƙa ba da tazara da juna, duk da yake mutane na yin watsi da gargadin kuma suka cigaba da yin cunkoso a tararruka a babban birnin na Addis Ababa. Iran ta musanta cewa ta san inda Robert Levinson yake bayan da Amurka ta buƙaci cikakken bayanai game da abin da ya faru ga jami'in na hukumar binciken Amurka ta FBI ne ritaya, wanda ake tsammanin ya mutu a halin Iran. A yau Alhamis ne Alireza Amir Yusufi ne magana da yawun ofishin jakadancin Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Iran ta ci gaba da riƙe matsayin cewa jami'inta ba su da masaniyar inda Mr. Levinson yake kuma baya tsare a Iran.
Masu raro da wannan ne kuma za mu karkare shirin namu na ƙarshe a yinin yau. Cikin ikon Allah gobe da safe kuma za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku, musamman ma Hadiza Kyari wacce ta karanto mana labarai, sai Julie Levels Gresham da ta daidaita mana sauti, da ma injiniyanmu na wannan lokaci, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya. Ma'assalam.